This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashoci kai tsaye a tashoshin FM na radio amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalot da kuma Niyya. Kana masu na'urar kwamfuta sai su dangula voahausa.com a duk lokacin da suka so kamo tashar. Masu sauraro, assalamu alaikum. Yanzu din ma Ladan Ibrahim a yau ne tare da sahabi Imam Aliyu. Muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za ku ji cewa gwamnatin tarayya ta kaddamar da asusun taimakawa masu saka hannun jari saboda bacin rana. Kuma limaman sojoji da sun kai wa 'yan gudun hijira da ke jihar Borno tallafi. Kana muna ɗauke da shirin kallabi na Maryam Dauda sai ra'ayi daga bakin mai shi. Kana mu kawo muku shirin jaridun Hausa, amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum ga cikakkun labarai. Shugaban Faransa François Hollande ya ce shi da shugaban Rasha Vladimir Putin sun yadda za su yi musayar bayanan sirri dangane da mayakan sakan kungiyar ISIS da wasu kungiyoyi masu tsauraye domin tabbatar da samun cikakken nasarar farmakin da kasashen suke kaiwa da jiragen yaki kan wannan kungiya. Za mu yi musayar bayanai dangane da waɗanda za mu kaiwa hari da waɗanda za mu kyale, in ji shugaban Hollande a wani taro da manema labarai bayan da shugabannin biyu suka gana a birnin Moscow. Abinda muka yadda shine, kuma wannan yana da muhimmanci shine, za mu kaiwa da ish hari, amma za mu kauce dakaru da suke yakarta addanci. Shugaba Putin ya ce a shirye kasarsa take domin ta haɗa kai tsakaninta da Faransa da kuma Amurka wajen zaɓen muradin ISIS za su kaiwa hari. Shugaba Hollande ya je Moscow ne domin neman a haɗa ƙarfi kan ƙungiyar ISIS, mataki da ya kawo shi nan Amurka da ƙasar Jamus da Burtaniya da kuma ƙasar Italiya.
Shugaban Rasha Vladimir Putin ya ce Amurka tana sane da hanyar da jirgin yakin ƙasar Rasha da Turkiyya tarbe ranar Talata yake bi. Putin ya ce wajibi ne Amurka ta gaya wa Turkiyya wacce ƙawarta ce. Putin ya ce Amurka wacce take jagorancin rundunar da Turkiyya take ciki tana sane da wuri da lokaci da jiragenmu suke shawagi, kuma an harbi jirgin namu a wuri da kuma lokaci ɗaya. Mr. Putin ya faɗa jiya Alhamis, menene amfanin baiwa Amurka waɗannan bayanai idan ba za ta sanarwa sauran ƙasashen da suke cikin rundunar taron dangi ba? Amurka da Rasha sun ƙulla yarjejeniyar hana jiragen yakin ƙasashen yin karo a sararin samaniyar Siriya, inda ƙasashen biyu suke kai harhare da jiragen yaƙi. Turkiyya ta ce ta sha nana ta gargaɗi ga matukan jirgin yaƙi na Rasha cewa jirgin ya shiga sararin samaniyarta. A halin da ake ciki kuma ana ci gaba da cacar baki tsakanin ƙasashen biyu. Ranar Laraba, Rasha ta ba da sanarwa cewa za a tura makamai masu linzami samfurin S-400 da za ta girge alardin Latakia na Siriya da ke kan iyaka da Turkiyya.
Dubin dubatan jama'a ne suka hallara a birnin Nairobi domin addu'a ta musamman ƙarƙashin jagorancin Papa Roma Francis, shugaban ɗariƙar Katolika na farko da ya kai ziyara ƙasar Kenya tun shekarar 1995. Papa Roma ya je harabar taron a jami'ar Nairobi cikin motarsa da ake kira da Turanci Pop Mobile. Ya ratsa ta cikin gungun bil'adama da suka hallara sa'o'i suna dakon domin su ganshi. A jawabin nasa yana cewa ina kira ta musamman ga matasan ƙasar nan, ku lura da muhimmancin al'adun Afirka da hikima da basira da ke tattare da maganar Ubangiji, da kuma kuzari da kyakkyawar tunanin matasa ta yi muku jagora wajen aikin gina ƙasa da al'umma mai aiki da adalci da ke mutunta kowane bil'adama, in ji Papa Roma. Tunda farko Papa Roma ya yi magana ga shugabannin taron Musulmi da Krista, inda ya ce musu tilas ne su riƙa tuntuɓar juna kuma su kare matasa daga zama tsagera da ta da tarzoma da sunan addini. Papa Roma ya ce tuntuɓar juna tsakanin shugabannin da mabiya addinan biyu yana da muhimmanci, ba abu ne da za a maida shi na zaɓi ko shakatawa ba.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Jiya Alhamis, ƙasar Belgium ta rage mizanin shirin ko ta kwana da ta girke a babban birnin ƙasar zuwa can ƙololuwa, kamar yadda wata cibiyar kula da bala'o'i ta bayyana. Duk da haka, birnin na Brussels yana cikin shirin ko ta kwana bayan kwanaki huɗu na dakatar da komi a birnin saboda matakan tsaro, matakin da ya shafi makarantu da tashoshin jiragen ƙasa. Ƙasar ta ɗauki waɗannan matakan tsaron ne domin tana fargaban mayakan sa kai daga Faransa da waɗanda suke cikin ƙasar za su iya kai harharen shigen waɗanda aka kai a birnin Paris ranar 13 ga watan Nuwamba da muke ciki. hukumomi a Belgium suna farautan wani dan kasar da ake zargi yana cikin waɗanda su kai hare-haren da aka kai a Faransa har da waɗansu da ake jin suna taimakawa yayin da su kawo mutane biyar akan zargin ta'addanci.
A nan birnin Washington DC kuma wani mutum ya shiga hannu bayan da ya tsallaka shingen fadar White House ta shugaban Amurka ya shiga harabar yayin da shugaban ƙasar Amurka Barack Obama da iyalansa suke gida suna shagulgulan cika-ciki. Mutumin mai suna Joseph Caputo wanda ya lullube jikinsa da tutar Amurka ya tsallake shingen ne ta arewacin fadar shugaban ƙasa kuma nan da nan ya miƙa wuya kamar yadda jami'an da suke kula da tsaron shugaban ƙasar na Amurka suka yi bayani. Hukumar ba ta yi bayani kan shekarun Caputo gari da ya fito a nan Amurka da dalilan da suka sa ya tsallako ya shiga fadar ta shugaban na Amurka ba. Jama'a suna kokarin su gano yadda aka yi mutumin ya haye ta kan wani sabon zugu da suka kara da karafa shigen kibiya ko kaya mataki da aka dauka a farkon wannan shekara domin hana irin waɗannan mutane tsallakowa su shiga fadar ta shugaban na Amurka.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To bari mu faro takun daga birnin Ikon Najeriya inda aka kaddamar da asusun tallafawa masu saka hannun jari saboda bacin rana. Ga dai Babangida Jibrin da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Shi dai wannan asusu da aka kaddamar a birnin Lagos da ke zama cibiyar kasuwancin Najeriya zai zama tamkar wani asusu ne mai tallafawa masu saka jari wajen rage hasara idan kamfanin da suke da hannun jari ya durkushe ko kuma hannun jarin nasu ya salwanta. Malam Manil Gorzo shine babban darakta a hukumar Security and Exchange Commission, wato hukumar da ke saka ido wajen hada-hadan hannayen jari ta Najeriya, ya yi ƙarin haske kamar haka.
Sabon tsarin da ke ciki shine wannan abin da muka yi yau muna ganin zai sa masu sa kuɗi a hannun jari hankalinsa ya dawo. Saboda in misali ka sa kuɗi kuma bai zama laifinka bane ba, ya zama kan cewa kuma ka sa kuɗin ba a da maka da shi ba. Shi wannan abin da muka yi Security and Commission za a dan duba wani abu da kai bayan an bincika an ga cewa lalle ba laifinka bane ba, kuma shi wannan kamfanin da suka yi maka wannan ya zama kan cewa mun rajista din sa mu a Security and Commission za a samu wani abu da za a ba mutum, amma duk abin da za a ba mutum ba zai wuce 200,000 ba, dubu mai tan kenan.
To koya masu sayan hannayen jari ke ji game da wannan mataki da gwamnatin ta Najeriya ta dauka na kafa wani asusu da zai ba su kariya? Tambayar kenan da naiwa shugaban kungiyar da ke ba da kariya ga masu hannayen jari a kasar Dr. Faruk Umar.
Ko mu ma da muke cikin kasar, wannan ya karfafa mana gwiwa za mu daɗa sa hannun jari domin za an ɗauko matakan da za a hana kamfaninnuka rashin yin riba. Don in za su bi ƙa'ida ba za su ba da cin hanci kafin su yi mu'amala ba, kaga kuɗin mu yana nan. To duk waɗannan ƙa'idoji ne da za su kyautata harkar tafiyar da kamfaninnuka. Sannan kuma idan akwai kuɗi da in mun rasa kuɗi ta hada-hadar hannun jarin za a biya mu, wannan ma zai ba mu ƙarfin gwiwa. To kuma mutanen da suke da kuɗi a ƙasashen waje za su kawo kuɗinsu domin yanzu sun ga an ɗauki matakai na kare haƙƙinsu. In ka duba yanzu zuwan wannan gwamnati ya sa kowa ya shiga titin kansa. To duk ƙasar da ba a hada-hadar cin hanci, misali mutum ne zai zo Nigeria zai bude harkar kasuwanci, za a nemi sai ya ba da cin hanci, to zai je gane inda ba za a nema ba, kaga sai gurcen. Amma yanzu zuwan Buhari ya sa mutane za su zo ƙasar nan sun san za su kafa harkar kasuwancinsu ba tare da sun ba wani cin hanci ba.
Su ma dai a ɓangaren su kamfanonin da ke hada-hadar hannayen jari a Nigeria sun bayyana matakin da cewa zai taimaka wajen bunƙasa tattalin arziki da saka jari daga ciki da wajen Najeriya. Babangida Jibrin, muryar Amurka daga Lagos, Najeriya.
Tsaya dukiya abin nema ce, su kuɗi abin nema ne, kikille ne ka, ba za ƙarfi nemi kuɗinka, in kuma ka tashi kashewa to ka kashe su ta hanyar.
To madalla kafin mu ci gaba a ɗan girgije da wannan.
Ba ka da ba na ka yana ba, wani ya gaba da gita ba, ubari ke wa ku bar gaba, an shi guda nan ka zo kuma dan an shi guda ramu koma ba, idi ya ga gabar, idi ya ga kan burana mai kaji maya irin kidin gabanya ne ka san kida na yan sanda mun saba da kada ne ko kada ne zakar kada haso idi saba da kada ne salama ibe hana ayan kada kan burana da dan sanda kai dai hote mutuncin ka na dai ga da ka sai da kayan sada kakkaya dai da kici kuma ni ba ne saka ta jawa wai kai kana da dan sanda tunda akwai wadanda afarin ka yanzu akwai wadanda ke cikin gaji wadanda ke barin kayan ko ka gane su ba ka gane su to sai kai kurkure su dai ka kowa su kunna mandula ko ba ba na ko kunni ba amma ko zangudun su ko gobe ne da
to madalla bella kalangu mun gode a can jaha Borno ku limaman sojojin da ke barukokin da ke fadin tarayyar Najeriya ne suka kai ziyara ga sansanin yan gudun hijira da ke jihar Borno kuma har suka ba su ci maka kamar yadda Haruna Dauda Biyu ke cewa a cikin wannan rahoton
wani sashen addinin musulunci ne da kwarin sojojin Najeriya da ke bambannin tarayya Abuja sun ziyarci sansanin yan gudun hijira da ke bambannin Maiduguri wanda aka tallafa yan gudun hijiran da kayayyakin abinci wannan dai shine karo na farko da wannan sashi na addinin musulunci na rundunar sojojin Najeriya suka yi tattaki zuwa garin Maiduguri da suka gudanar da taron su na shekara-shekara sannan kuma suka zaga irin waɗannan sansanin yan gudun hijira da ke cikin garin Maidugurin suka tallafa musu da kayayyakin abinci kanal Shehu Garba Mustafa dai shine shugaban wannan sashi na dukkanin limamai da ke bariko kin kasan nan ya soma ne da jin hankulan waɗannan matasa musamman ma waɗanda ke zaune a irin waɗannan sansanin yan gudun hijira da cewa ya kamata su ma dinga samar musu bayanai
ya wajaba idan suka san ko suna da wani labari mummuna mutane waɗanda suke kawo ta'addanci ya kamata su sanar da hukuma domin a addinin musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce marra aminkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yasdif bi qalbi fa dhalika adhafu al-iman ma'ana wannan hadisi shine duk mutum da yaga wani abu mara kyau wanda yana faruwa zai cutar da shi zai cutar da al'umma zai cutar da kasa ya canja in yana da iko anan canja shine hukuma idan ba shi da karfi ba shi da halin da zai canja da kansa to yi bude baki ya nasiha hana wannan mutun yin wannan barna idan kun ba shi da wani sai ya ki abin shi kada yi to anan ya nuna idan sun samu wani labari a gurare daban-daban cewa ga wayannan yan ta'adda to su sanar da hukuma idan akai maganin su aka samu zaman lafiya kowa zai zauna gidansa domin shi addinin musulunci ko da yaushe na ko yadda zaman lafiya ne shi yasa ma aka kira shi al-islam muka kawo musu abu masarufi ba kadan ne dai mu nuna damuwarmu da halin da suke ciki
kamar sai ne za ku ziyarta
eh za mu ziyarci kamar guda biyu
insha
Allah sannan kuma za mu sake zuwa mu tafi
yau yayin abincin da kuka kawo musu ana
kamar musu kamar indomie ne da buhun kunan shinkafa wannan imams ne ofisoshi na Nigerian Army da muka shirya taro na limamai da gidan soja wanda suke dubbari kokin sojan Najeriya da
bayan mika wannan kayayyakin abinci ga waɗannan yan gudun hijira ne dai sai ya tambaye wasu dake cikin wannan sansani ko ya suka ji game da wannan tallafi kuma ya yanayin zaman su yake a irin waɗannan sansani
Halima
daga nan kika zo
daga Baga
Baga to gashi yau sojoji sun kawo muku kayan abinci
sai godiya mun gode musu sai godiya Allah ya sha albarka
To kamar ya kuke zama nan ne?
Alhamdulillah sai godiya muna samu abinci sai dai wani lokacin miya ba dadi.
Kina da yara nan ne?
Akwai yara nan ne aifuwa masu aifuwa na 10 ne.
Kina tare da yaran ki nan duka?
Eh duka muna tare da yara nan.
10 din?
Eh.
Kika shago?
Ba kudin kashewa ba sabula wajen mu gashi na jiki mu ba mai shafawa.
To ga wata nan ma anan. Ya suna mama na?
Suna na Hadda Gamborin Gala. Wallahi muna nan abinci kuma babu miya mai dadi.
To ga sojoji sun kawo muku abinci ya kuke ji?
Kare ma da Allah ba miya mai dadi kuma ba sabulu ba omo ba mai shafawa. Mun gode.
Suna na Umaru Zarma. Mun gode Allah ya saka musu. Muna godiya ga Allah. Allah muna fatan kuma Allah mai da mu garin duka mallai da lafiya. Muna neman taimako sosai mun gode wannan ma. Allah ya kara.
To zo.
Ni daga Gamborin Gala local government. Amma muna neman taimako a gurin gwamnati dan yanzu tsayuwar mu nan complete. Kowa ya ba wanda yake da matsala kaman kuɗi. Ba haraka ba aiki ba abun kashewa. Aiki ma babu.
Wasu ƴan gurin hijira dake sa mafaka irin sansanin nan dake cikin garin Maiduguri kenan. Kai bayyana jin dadin su game da wannan tallafi da hukumomin soja suka kawo musu kuma irin halin da suke ciki a wannan sansani. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Lafiran muhannan a duniya mun tsaya ga annabi Muhammadu.
Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu yanzu agogo a nan ya ce karfe 2 na tsakar dare da minti 16. Ga kuma shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na kallabi. Idan ma saurare basu manta ba, na fara hira da Hajjia Zainab Ujudi Sharif mai hada magungunan gargajiya da nan nasara. A makon da ya gabata mun tsaya ne a inda Hajjia Zainab ta ce abincin kama maganin ka ne. Yau za ku ji ci gaban wannan hirar inda na tambaye ta to ko wadanne irin abinci ne ke magani kuma wace irin cuta suke magani sai ta ce.
To bari mu baki misali. Sade zaki ce zaki tashi a dafa nama ko zaki tashi a kayan kanshi dan zaki ce ke zai kara miki kanshi to bari in ga yana shi kansa citta yana maganin kaman mura da tari da kuma in kina da iska a ciki kuma ana hada shi da sauran magunguna a fito da kaman maganin ciwon rheumatism maganin ciwon sanyi kuma wannan cittan ma ana sashi a shampoo na gashi ana sashi a sabulu balle yanzu da ake zancen going back to nature an ce duk duniya yanzu an koma ga abin da aka sani ga halittar da Allah ya bamu saboda mun ga cewa yana da amfani mun yi na bature ba wai na baturen bashi da amfani ba amma kowanne yana da amfanin sa mu a science bincike ya nuna cewa maganin gargajiya ko natural medicine shine yana cewa rigakafi yafi magani zaka ce maganin gargajiya zai baka magani zai taimako zai kawo maka jari sana'a yanzu yadda ake ce environmental factors ko kuma ake climate change
wato canjin yanayi kenan da ake samu
da ake ce yanzu girgizar kasa ko wani abu da ba daidai ba yake faruwa zaki ga cewa waɗannan magungunan nan namu na gargajiya shuke-shuken su yana dada sa cewa kasa tana yin daidai saboda halittar ƙasa da na mutum da na itatuwa akwai shi ne muke ce ecosystem ana so su yi balance in sun yi balance zancen nan da ake na climate change zaki ga ya ragu saboda me isa mu dinnan me muke fitarwa daga jikinmu ko bakinmu muna fidda abin da ake ce carbon dioxide ko ba haka ba iskar da ake da ke fitar da shi daga numfashinsa
haka
me itatuwa ke fitarwa itatuwa in ta yi photosynthesis ko ta sarrafa abincinta tana fito da oxygen to mu mu shaki oxygen din ita kuma ta dauki carbon dioxide din mu ta yi photosynthesis to in aka ce yawancin itatuwan nan babu su yadda zamani ya zo da na'urorin zamani da halittar zamani da ake a ce wannan abin ya zo wannan abin ya zo zaki ga cewa system din kasar ba balance shi isa muke samun serious climate change da ake magana so shi maganin gargajiya ko ilimin magani abu ne sai Allah ya baka ko kuma ka gaje shi a zuri'arka kuma a zo a ce ka karanta maganin boko na sarrafa magani shi nake cewa an tambaye ni na kan ce musu a turance super duper
menene ma'anar wannan kenan
kin zo da ce miki super ilimi biyu ya haɗu, to me zai zama sai kwarancewa ya zo. Shi isa in na yi zancen maganin zamani na gargajiya, da wuya kiga wani ya nema ya gaya min wata magana, saboda kan kai mun magana zan ce ka je kai ilimin tukuna ka zo. In ka yi ilimin sai ka zo mu yi magana. Kuma ba wai na haƙura da gargajiyan ba dan ilimin da aka gaya min ko ilimin da naje na samu gurin malamai, ina cikin bincike kullum. Nemi kwarancewa fahimci magani kowane abin da ke jikin dan adam yana da magani. Ido yana da itatuwa da Allah ya bashi da za mu iya amfani da shi. Hannu yana da magungunansa. Hanci yana da magungunansa. Ke a takaice akwai abin da mu dan bincike natural medicine ana ce doctrine of literature. Me ma'anar wannan? Magani yana kama da abin da Allah ya halitta. Kamar to na maganin ciwon ido dai. To in kin ga wannan maganin yayi ka bada ido. To kin gani? To wannan kamannin shine ilimin da Allah ya ba mutum ya fahimci cewa wannan magani gashi ga amfanin sa.
To wata kanta haka ne kike gane ga iccen ko ga ganyen da zai yi maganin wata cuta a jikin dan adam? To a misali waɗannan irin itatuwa ne ke da irin waɗannan halittun ko kirar da za a iya danganta su da jikin dan adam dan hada maganin cutar da ta shafi wannan bangaren.
Bari mu baki misali. Yanzu kin ga akwai wani vegetable ana ce mishi beetroot. Beetroot ja ne. Kina bare beetroot zaki ga hannunki na ja. To wannan jan ya nuna cewa zai taimaki hanta. Kuma akwai wani abu da muke ce avocado pear. To in kin ga shape din avocado pear ta taimako wajen maza, saboda turanci akwai testicles. Shi ne a Hausance muke ce gwalage. To kin ga wannan yana maganin abin da ya shafi testicles. Saboda kamannin su iri daya. Kai kuma albasa, kin ga dai in kina mura idanki zai rika hawaye, wani sa'in zaki ta tari. To albasa in kina yanka albasa me ke faruwa?
Sai kai ta hawaye.
To kin ga zai iya taimaka wajen mura. To yawanci ta wannan hanyoyin Allah ya ba wadansu ilimin fahimtar magani. Kuma wadansu a mafarki zaki ga cewa sun yi mafarki sun ga wannan itacen ya yi kaza, to wannan da safe in sun je ko kuma bincike ya nuna zaki ga sun gane.
Masu saurare lokaci ya yi halin nasa don haka za mu dasa aya a nan sai kuma mako mai zuwa ‘yan Allah ya kai mu za ku ji mana ci gaban wannan hirar. Yanzu a madadin baƙuwar tamu Hajiya Zainab Sharif da Miss Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin, Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.
To har yanzu ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne. Yanzu kuma ga Muhammad Salisu Rabiu da sharhin jaridun Hausa.
Sharhin jaridun Hausa na wannan makon zai fara ne da jaridar Aminiya, inda ta buga babban labarin ta shafi na farko mai taken Najeriya ta talauce in ji Buhari. Kana bata sunan kasar mu ne in ji PDP. Yayin da a shafi na biyu jaridar ta buga labarin da ke cewa ƙaramin minista ba mai zaman banza bane in ji Umar Dembo. A shafi na uku jaridar ta buga labarin da ke cewa yadda Sarki Sunusi ya yi koyi da kakansa a Ɗanbatta. Shafi na tara jaridar ta buga labarin da ke cewa ya kashe ɗan uwansa saboda kaza. A kuma shafi na goma jaridar ta buga labari mai taken yadda gurgu ya zama babban likita. A shafi na baya na jaridar ta Aminiya ta buga labari mai taken majalisa ta yadda a biya matasa tallafin naira 2500. A dai shafi na bayan jaridar ta buga labarin da ke cewa an hana musulmi yin zaɓe a ƙasar Bama. Kamar kowane mako jaridar ta Aminiya ta buga ra'ayinta a shafi na baya mai taken Buhari a Indiya. Ita kuwa jaridar Leadership Hausa ta buga babban labarin ta shafi na farko mai taken tattalin arzikin Najeriya na tangal-tangal. A kuma shafi na 22 jaridar ta buga labarin da ke cewa ɗan sanda ya bindige matarsa har lahira. A shafi na 33 jaridar ta buga labarin da ke cewa masu gudu su gudu, Buhari na shirin tsige manyan jami'an gwamnati. A wannan makon ma kamar kullun jaridar ta Leadership Hausa ta buga ra'ayinta a shafi na uku mai taken zancen ministocin da za a naɗa. Muhammad Salisu Rabiu, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
Yanzu haka ina sansanin 'yan gudun hijira na Malkoi kenan, inda kuke je malaman yara an yi hijira ke tafi da malamin su ganin ban sha'awa. Ya kaji?
To zama ma nan dai mun gode wa Allah domin abin da muka shiga bana nan dai gaskiya ba mu san maza mu san mu samu kanmu da rai har mu na ci mu sha.
Ku saurari shirin nagari na kowa kowace ranar Lahadi cikin shirin Hantsi domin ƙarin bayani. Sashin Hausa na muryar Amurka, duniya a tafin hannunku.
To madalla yanzu mun zo ga ra'ayi daga bakin mai shi.
Salamu alaikum Sashin Hausa na muryar Amurka. Mai magana shi shugaban radio Matankari a jihar Kebbi, Nigeria. Muryar Amurka ya san bayyana ra'ayina dangane da halin ta'addanci wanda aka kai a ƙasar Jamhuriyar Nijar. Na farko ko wata kungiya wanda ke wannan halin Allah shi to da shi da shi Allah shi bayyana shi albarka ko a jira kuma Allah sallallahu alaihi wasallam Allah sa kuma kama shi a hannu ta Allah wannan suke ta sarai akan wannan halin Allah shi ka rahama.
Assalamu alaikum Sashin Hausa na muryar Amerika. Mai magana sunana Salisu Falalu baban Khadija daga Helele jihar Sokoto a tarayyar Najira. Allah Sashin Hausa na muryar Amerika ku daure ku idan mun sako na kamar haka ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Allah shi magana game da matsalar da ake faruwa ta mai saboda wallahi mu talakawa muna shan waya wurin sayan mai wani wuri ka zuwa lita 150 wani wuri 140 kai wani wuri hajjika ana sai da lita don Allah shi da babban ministan mai don Allah ya taimaka shi magana game da talakawa ne wallahi suna shan waya wurin sayan mai.
To madalla kafin karkare mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice.
Shugaban Faransa François Hollande ya ce shi da shugaban Russia Vladimir Putin sun yarda za su yi musayar bayanan sirri dangane da mayakan sakan kungiyar ISIS da wasu kungiyoyi masu tsauraran ra'ayi domin tabbatar da suna samun cikakken nasara farmakin da suke kaiwa da jiragen yaƙi. Ya ce za mu yi musayar bayanai dangane da waɗanda za mu kaiwa hari da waɗanda za mu ƙyale, in ji shugaba Hollande a wani taro da manema labarai bayan da shugabannin biyu suka gana a birnin Moscow jiya Alhamis. Shi ma shugaban Rasha Vladimir Putin ya ce Amurka tana sane da hanyar da jiragen yaƙin ƙasar Rasha da Turkiya musamman wadda Turkiya ta harbe ranar Talata ke bi. Putin ya ce wajibi ne ko Amurka ta gaya Turkiyan wacce ƙawarta ce. Putin ya ce Amurka wacce take jagorancin rundunar da Turkiya take ciki tana sane da wuri da lokacin da jiragenmu suke shawage kuma an harbi jirgin namu ne a wuri da kuma lokaci ɗaya. Fadan Mr. Putin jiya Alhamis. Menene amfanin baiwa Amurka waɗannan bayanan idan ba za ta sanar wa sauran ƙasashe da suke cikin runduna da take wa jagoranci ba? Dubban dubatan jama'a ne suka hallara a birnin Nairobi jiya Alhamis domin addu'a ta musamman da Papa Roma Francis, shugaban ɗariƙar Katolika na farko da ya kai ziyara ƙasar tun 1995. Papa Roma ya je harabar taron a jami'ar Nairobi cikin motarsa da ake kira da turanci Pop Mobile. Ya ratsa ta cikin gungun bil'adama da suka hallara sa'o'i domin su ganshi. Ya ce a jawabin nasa ina kira ta musamman ga matasan ƙasar nan ku lura da muhimmancin al'adun Afirka da hikima da basira da ke tattare da bayanan Ubangiji wajen gina ƙasa mai adalci.
To madalla yanzu kuma anan mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa. Ahmadu kuwa da kuwa anan Sashin Hausa musamman shi Sabu Imam Aliyu da ya taya ni gabatarwa da Chubahiro Diodone wanda ya bada umarni sai injiniyan na wannan lokacin Injiniya Jonah Cummins ni Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa sai an jima ku.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.